بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بركة مداومة ساتية ترانا أصبر يوم شاتفت وتر رمضان شكرا تجمود تريف الأربعين لبقي bayin da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da misafin 7 ga watan Mayu 2026 daga wannan masallaci na garki area 8 a cikin birnin tarayyar Najeriya Abuja cikin wato program na watan Ramadan da alfarqa tare da iyayen mata Allah ya saka musu alkhairi. Muna cikin tattaunawa cikin masail da suka shafi karkashin taken wato mace a Alƙur'ani. Alhamdulillah, mun tattauna a tattakaice akan mata daban-daban waɗanda Alƙur'ani ya ambace su, tare da ƙoƙarin ganin wace irin fa'ida za mu samu daga ambaton da Alƙur'ani ya musu. Mun tsara cewa za mu tattauna akan mata as-salihat, sannan mu dawo kan al-salihat wato mata mutanen kirki da Qur'ani ya ambata, sannan mu dawo kan mata waɗanda suke ba su da kirki wanda aka ambace su saboda a tsoraci halin da suke. Yana jin wanda suka rage mana a cikin as-salihat sun guda biyu ne muhimmai, su ne Maryam alayhi salam da kuma Aisha radiyallahu anha. Waɗannan mun jingine su saboda ambatansu ya zo da yawa, kuma tattaunawa a kansu suna da faɗi, watakila ba dole a yi ta kowace mace a rana guda ba kamar yadda muka al'adanta. Sura ta zama tsallaka mu duba wani ɓangare a taƙaice, shi ne ɓangaren as-salihat wato mata waɗanda suke ba mutanen kirki ba waɗanda Qur'ani ya ambata. Za mu duba wasu mata guda biyu wanda ambatansu ya zo a tare, su ne wato mata annabi Nuh da mata annabi Lut waɗanda Allah ya ambace su a cikin suratul Tahrim a ƙarshenta, inda Allah yake cewa zaraba Allahu makarat lilladhina kafaru. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين.
نعم، وانا آية أن بريكين سركي أنا تشيوا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. الله يكفي ضرب الله مثلا، الله يا بدر الثاني للذين كفروا وانا سوكا تلك امرأة نوح يا بدر الثاني جماعة نوح وامرأة لوط جماعة لوط waɗannan matan guda biyu Allah ya ce kanata tahta abdain, sun kasance ƙarƙashin wasu bayi guda biyu na min ibadina salihin, ibadina salihin, min ibadina salihin, daga cikin bayi masu nagarta. Fa kanata huma, sai suka haƙince su, falam yughniya anhuma, sai ba ta amfana musu komai min Allah daga Allah komai ba min Allah shay'an wa qila kuma aka ce da sura na al-qiyama kuma tan kenan udkulan nar ba ajafi ku shiga wuta tare da masu shiga wuta ire-iren ku aya ta goma cikin suratul tahrim Allah madaukin sarki yana labarta mana waɗannan mata guda biyu yace kana ta farko ne misali Allah ya buda shi ne dan kafirai su hankalta su gane cewa Allah madaukakin sarki ya riga ya zartar da hukunci akan cewa kafirci idan mutum yayi shi to kusanci da wani mu'mini ba zai amfani shi ba to mu'minin nan mutum ne ko uba sai ko dan uwa kamar da Allah yake cewa yawma yasiru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bayyihi kana kiyama mutum zai gudu ba zai nemi dan uwarsa ba zai gudu ma mahaifiyarsa zai gudu ma mahaifinsa zai gudu ma kowa saboda yana ta kansa babu wanda zai saurari wani mutum ba zai koma neman yan uwansa ba sai in ya ga ya tsira yana cewa babu ikrahu kitabi ku zo ku karanta littafi na ku ji abin da ke cikin shi a lokacin ya kuma mutum zai tunanin na yan uwansa wannan misalin an buga shi ne dan wato kowa ya fi fita ta yi shiga tun a nan duniya ake lalubar san ya tsira a alkiyama idan mutum ya riga ya samu matsala to alkiyama babu wata dama ta sakwanta wanda Allah ya ce yau ma ya ci babu ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayra wato idan mutum ya bari al'amarin Allah ya riga ya dace shi na mutuwa ko barzakh ko tashi alkiyama to a ranar idan mutum bai riga ya imani a baya ba wai dan ya ce ya ga mutuwa ko ya ga mala'iku bari ya ce ya tuba to wannan babu amfanin da zai mishi in dai bai riga ya imani a baya ko ya aiki na gara cikin imanin shi lam takun amanat min qablu aw kasabat imaniha khayra daga rana ce wanda yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wani zai iya amfana da wani kawar abu da shi ne sai aka buga mana misali da wasu manyan bayan Allah da Allah ya kira su da suna abdaini min ibadina salihin wasu bayan cikin bayan nagartattu annabawa Allah wani na farko shi ne annabi Nuhu alaihi salam wanda annabi Nuhu shi ne farkon annabin da Allah ya aiko bayan Adamu alaihi salam shi ne farkon manzanni wanda bayan kamar da hadisi muna tsakanin shi da tsakanin annabi Adamu alaihi salam akwai karni goma wato zamani guda goma mutane duka suna kan tauhidi suna kan fitra suna bautawa wa Allah ba ta shirka har shirka ta zo ta bayyana a cikinsu sai Allah ya aiko annabi Nuhu annabi Nuhu ya shawara ya yi wa'azi ba ɗan kaɗan ba Allah ya ba mu labarin shi a wuraren da dama cikin Alƙur'ani cikin suratul A'raf cikin suratul Yunus cikin suratul Hud cikin Anbiya cikin mu'minun cikin shu'ara cikin Ankabut cikin Saffat cikin Iktarabat as-sa'a kai ce da aka yi sura guda mai suna Nuhu inna arsalna Nuhan ila qaumi sai da aka yi sura guda wanda ta bada labari dalla-dalla na abin da ya faru cewa annabi Nuhu yana wa'azi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara thumma inni asrartu lahum wa a'lantu lahum wa asrartu lahum israra fa qult astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ya wa'azi ba dare ba rana ya tara mutane ya musu wa'azi ya bi gida-gida ya kirare su ya yi wa'azi a zage shi ya wa'azi a duke shi ya wa'azi a sumar da shi sai an yi tunanin ma ya mutu a je a wurgar da shi a bola daga baya sun sai farka Allah ya ce annabi Nuhu ya zauna a cikin kafiran nan a alfa sanata go illa hamsina a shekara dubu yana ba ba shekara ba na gudu ne irin wannan annabi da ke cikin irin wannan jarabawa yana buƙatar mataimaka da za ta taya shi aikin annabta mafi kusancin mutum gare shi ita ce matarsa wanda ya kamata ta ta zama tana taimaka mishi tana ɗebe mishi cewa tana ƙara mishi ƙwarin gwiwa kamar yadda Ibnu Kathir yake cewa kanata tahta nabiyyayn rasulayn waɗannan mata guda biyu sun kasance suna ƙarƙashin annabawa guda biyu kuma manzanni guda biyu fi suhbatihima suna tare da su laylan wa nahar dare da rana yuwasilanuhuma suna cin abinci tare wa yubadi'anuhuma suna kwana gado ɗaya tare wa yu'ashiranuhuma suna rayuwa tare da su ko da yaushe ashadda al-mu'asharati wal ikhtilaf mafi girman cakuɗaɗɗiya da rayuwa rayuwar da mutum yake da matarsa uwarsa ma bai iya wannan rayuwar da ita cakuɗaɗɗiyar sanin juna an riga an zama ɗaya kamar yadda Bahaushe yake cewa da ya kamata a ce matarka a same ta tana rufa maka baya tana taimaka maka tana goyon bayan abin da kake yi wannan shi aka sani da mata yanzu sai aka samu khiyara me ma'anar khiyara malamai suka ce ba wai suna zuwa su yi nemi kwartanci ba Allah ya tsare matan annabawa daga yin wannan hasali ma Allah ya tsare matan annabawa daga hatta yin aure a bayansu wannan kana kuma yin wani fasikanci duk da suke ba mutanen kirki ba ne ba abin da suke nufi ita mata annabi ruhu ita ke ce ma mutane ai mawukaci ne ka kuda ba da shi kun daina magana ita ke zuga ainihin wato kafiran zamanin shi suke ƙara musu ƙwarin gwiwa kan cewa kada su yi imani ai mahaukaci ne mutunta ba ita saboda haka suna da hujja daga cikin gidan shi sai ai iyalin shi ke ta faɗa da mutumin da iyalin shi ma ba su yarda da shi ba zai yarda da shi wannan yana daga cikin abinda ta dinga faɗa shine hana tsahuma tana cewa ai shi ɗin ba ni da hankali wai ai mahaukaci ne kada a damu da abin da aka daina matarsa take mishi wannan ja'ima take mishi wannan mummunan zance ita ku shi kuma annabi Luqu asalin shi ɗan uwan annabi Ibrahim ne da shi da Sayyidina Ibrahim alaihi salam kamar wato abin nan ne abin da ake cewa cousin wato dan namiji da dan mace suna da irin wannan dangantaka kuma Sayyidina Ibrahim alaihi salam ya jawo shi a duka yana cikin sahabban tare su kai tafiye-tafiyen su zuwa ƙasar Sham zuwa ƙasar Masar suka sake dawowa ƙasar Sham sannan suka bo inda ya zauna ƙarshe a Urdun ƙarshen rayuwarsa da tare daga nan kuma sai Allah ya aiko wa Nabi Ibrahim da saƙo cewa ɗan uwanka na ba shi annabta zai tafi garin Saddu ya je wa wannan gari wani gari ne da ke ɗauke da wasu mutane wato mutane marasa kirki fasikai da ba a taɓa ganin irinsu ba a ta'asunan sashi ta mata ba ta tobe yar bin adi bin al'adu wani suke aikata alfashar da ba a taɓa ganin irinta a cikin mutane a yi na kuma na ta'asunan rija da shahwatan indirin nisa su ne suka fara zuwa da ɗabi'ar bin maza luwaɗi sodomi daga jikin sunan garin ne ba aka samu sunan wannan barna su biyu da ake sodomi wannan barna ita ce su ba ta ba su samu da su sauri mata ba ba su samu da su kula mata ba su ma za su ke kula sun shahara da wannan ibada wannan badala da kuma fashi da makami suna iya tara gari su karkashe mutane su kwashe mazaje da dukiya su tafi da su to wannan zanubin shi take sai aka tura masa Lutu alaihi salam ya je ya yi wa'azin duniyar da suka ɗiba yi basu bari ba sai ya zama da cewa ita ko matar shi ta zama ta zama informer a gidan shi yana yawan yin baki da suke zuwa gare shi annabawa ko wasu mutane da zaran yayi baki za su ta gaya musu cewa wato wani fa yayi baki ita ce informer din shi suke gaya musu cewa wato mijinta yayi baki duk sanda baki suka zo mai za ta ce ta gaya musu wanda Allah ya kuma labari wa ja'a qaumuhu menene ma yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'ati qala ya qaumi inna haqqi haula ibadati go kullu aqaru lakum tiskutu haula ibadati aqaru lakum wattaqullaha wa la tudruni fi bayt alaysa minkum rajulun rashid da zaran sun ga baki Allah ya ce wa ja'u qaumuhu yuhra'una sai ga mutanen shi sun zo suna karfafa suna sauri sun ji labarin cewa an yi baki a gida haka kullum suke mishi ya ce kuma da ba sun kasance in ji Allah suna aikata alfasha ita wata alfasha ya ce musu haba ba za ku ba a cikin ba wani mutumin kirki da zai ya ba da gaskiya haka cikin hijir wata a ahlul madinati ya tabshuruna inna ha'ula'i zaifi fala tafbahu suka zo suna gaya wa junan su cewa ai an yi wasu baki maza an ce kyawawan mazaje ne sun zo gun anta lutu shi ne yake ya ce da su kala inna ha'ula'i zaifi bakina ne ba fala tafbahu ni kada ku kunyata ni wattaqullaha wala tuzun suka ce qalu awalam nanhaka 'anil adamin ba mun ce ka daina shiga cikin martaba ba yace da su inna ha'ula'i qala ha'ula'i banati in kuntum fa'ili la ya'ana nan mata ku zo kawara mu shi Allah yace da amru ka innahum lati sakhratihi ya'mal sirra ga sai shi da cikin magagi magagin irin wannan mummunar tabi'a har ma suna cikin shi kai ka san ba zo ku da mata to irin waɗannan mutane su aka aika shi zuwa gare su sun kasance masu wuyan sha'ani waɗanda kafirci ya riga da ya darkace waɗanda ba su da imani ba su da niyyar su ba sai kuma aka samu matar shi da yake kwana ya tashi tare da ita ya ci ya sha tare da ita ne kwanta sai makamashi da goyon baya da addu'a da ƙarin ƙarfin gwiwa kan addini sai zama da cewa ita ce kuma ta zama ƙawa ga waɗancan mutane ita ce infoma da ke ba su labarin da ke faruwa a cikin shi ne Allah ya ce ya buga misali da waɗannan mata guda biyu ga kafirai waɗanda don an nuna wa mutane cewa kusancinka da wani mutumin kirki da alaƙarka da shi ba za ta tsirtar da ne ba a wurin Allah idan kai ba kai abin arziki ba shi sa Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara wasu daga cikin muhimman mata a rayuwarsa wanda yake dangantaka da su ta farkon su ita ce tsiyar shi Fatima alaihi salam wanda yake cewa Fatima kamar tsoka ce a jikin jikina amma da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata yace ya Fatima ta binta Muhammadin ya ke Fatima yar gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imani ki sai ya ce fa inni la ubni aisha nabi ya ce wallahi ba zan iya mallaka miki komai a gaban Allah ba miki mutawa Allah nabi ya sake kallon wata gobban sa ya ce ya ke gobbo ki ma ki ba Allah ya ce ya kai abba mafan sa ya ce kai ma ka ba Allah ya ce wallahi zan iya muku komai ba a gaban Allah in ba ku ba Allah to Qur'ani ya buga mana waɗannan misalai kamar yadda kuma ya buga mana misalai da Annabi Ibrahim wanda yake da mahaifi kafi da shi dai Annabi Nuhu din nan wanda bayan matarsa din nan ta kasance wato kafira ce tsarariya kuma ɗan samari ta kasance haka mun ga abin da ya ce ya kushe din ya tuka mata ko uwa a abin nan ko uba ko ɗa ko
mahaifi mahaifi ta bangaren annabi Ibrahim, mata da ta ta bangaren annabi Lut, sannan ta bangaren annabi Lut shi ma mata, duk waɗannan kasancewarsu tana kusa da waɗannan annabawa Allah tana tare da su, bai amfana komai ba tunda ba su imani da Allah, ba su ba Allah ba, ba su kyautata wa kansu suka nemi tsira a wajen Allah ba, to wannan ya sa ba su da wani rabo a wajen Allah, kuma yana zama darasi tun a nan duniya ga duk wanda yake tunanin yana da kusanci da wani mutum yake da shi, ɗan uwa ko aboki ko miji ko uwa ko ƙani ko mata ko maƙwabci ko malamin ko wani ne, sai dai kai ma ka ci moriyar alkhairin da ke tare da wannan bawan Allah ta hanyar yin alkhairi, ba ta hanyar dangantaka ba, irin duniya ne da dangantaka take ainihin wasu da tasiri ba, a nan duniya yanfa'u malin wa barun, a lahira lahira yau ma la yanfa'u malin wa la barun, sai za mu suka fi suri fala an saba bai na hulewa ba ilu, a ranar babu dangantaka wala ya kasa a nuna ma'abota dangantaka ba ba sa cike junansu, a nan ne da aka ce wani ga matsayin shi to duk iyalan shi za su shiga cikin alfarmarsa, duk yan uwan shi za su shiga cikin alfarmarsa, gwamna ko shugaban kasa ko wani babban ɗan siyasa da iyalan shi da yan uwan shi da kowa ne shi kenan sai shiga cikin alheri dudu, sakamakon nasu yana ciki za su kwana inda yake kwana, za a yi masa alfarmar da ake mishi, za su zagaya duniya iya sarrar su su ma za su dinga yin alfarma a madadin shi, su samu mawa da kwangila, su samu mawa da makari, su samu mawa da aiki jirar, su yi amfani da wannan damar suna so su yi arziki su samu connection, to wannan duk a duniya ne, amma a lahira babu, a lahira kowa amfanin sa iya nashi, idan mutum ya yi abin arziki ya ga abin arziki, idan bai yi ba kasancewa a kewaye da shi akwai mutane da suka yi abin arziki ba zai sa hukunci ya canza ba, to wannan kuma shi ne darasi mafi girma a cikin aya, shi ne cewa a ranar alkiyama alqarabatu la tanfa'u yawm alqiyama, kusanci da dangantakar jini ko dangantakar zamantakewa ta auratayya ko surkutaka ko makamancin shi duka ba shi da amfani wajen tsiran mutum ko a da kasa a lahira, ina fata muna gane ku, baya ga haka wurin mutuntar wasu daga cikin abubuwa da darussa a cikin waɗannan ayoyi masu wannan aya mai albarka daga ciki da makalin siyakin aya, sai Allah ya ce kana ta tahta abdaini, sun kasance a ƙarƙashin wasu bayi guda ne, wato mace tana ƙarƙashin mijinta ne, ba wai tana tare da shi ne kawai a matsayin ita sa'ashi mace, a'a ta ƙasa da shi ne, za ta ba a ce kana ta ma'a abdaini ba, ba suna tare da suna ƙarƙashin su, to wannan yana nuna mana cewa miji shi ne yake fauka shi ne yake sama mace tana ƙasa, wannan hukuncin Allah ne, wannan sunnar da Allah ya tsara kenan, yadda mutane suke ganin wannan bai yi musu ba ko kuma wannan ba haka suke so ba, to tsiran su kawai shi ne su biyar da Allah ya ce ba daidai ba ne, kuma yadda muka sha bayyana a wannan mabin sai albarka mace ta yi tunanin cewa tana ɗaya da namiji ko kuma ma ita da namiji ka haɗa da kafarar su, Allah bai tsara Allah ya tsara cewa maza su ne jagorori, ya ba su kewa ya ba su aikin wato riko da hannun mata da kulawa da su da ɗaukar ɗawainiyar su da zama shugabanni a gare su, Allah ya bai wa namiji wannan dama, to da za ka iya samun namiji yana shugabancin matarsa da ƴarsa da ma mahaifiyarsa, duk waɗannan za su makarƙashinsa saboda shi Allah ya ba alƙawama alƙiwama a kansu, wannan aya tana nuna mana haka a tafakaice da aka amfana na fazon tahta abdaini, ba a ce kana ta ma'a abdaini ba, sannan Allah ya kira waɗannan mutane guda biyu da abdi bayansa abdaini bayan Allah guda biyu, domin siffar bawa ita ce siffa mafi daraja gare ni wajen danganta mu ga Allah ko cikin sunna. Duk wata siffa da za a danganta mutum da ita bata kai daraja a ce shi bawan Allah ba. Domin ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu irin sunan da yake so a kira shi kuma a ce mishi bawan Allah. Subhanallazi asra bi'abdihi layla. Sarki ya tabbata ga Allah wanda ya tafiyar daraja bawan. Mulakasar yana son wannan Allah ya kira shi da suna bawa hatta mutanen da suka yi kurakurai da Allah ya so yi musu gafara da ya ce ku ya ibadi allazina asrafu ka ce musu ya ku bayina da kuka yi wa kanku kaso bara kuka yi kasassara da haka kasancewar Allah ya kira su da bayinka to girmamawa ce Allah ya musu. Allah ya ce abdaini min ibadina cikin bayinku salihai. Allah ya kira su suna bayi masu nagarta wato Allah ya yarda da nagartarsu, Allah ya yi tazkiyarsu, Allah ya ba su darajar cewa mutanen kirki. Amma duk da haka Allah ke hikimarsa ya darace su da mata mutanen banza. To wannan shi ne abin lura. Ana iya samun mutumin kirki wanda kirkin shi ya tumbata wanda ake mishi kallon alkhairi a cikin al'umma. Amma sai zama Allah ya jirce shi da mace mara nagarta. To wannan kai ya zama wato wani abun Allah wadare ko kuma wani abu da zai bada mamaki domin Allah ya taɓa yi a baya. Duk wani mutum a yanzu da ke da wata nagarta, nagartar shi bata kama kafan waɗannan mutanen domin su annabawa domin su magani ne na Allah. Shi kuma nagartar shi ga magarin nagarta shi wato cikin mutanen kirki da aka sani a cikin al'umma. Ballaga sana a ce ya kai wato matsayin nasu bai kai ba. Sai da mana cewa Allah ya jarabce shi da wata mata wadda halayenta ba masu kyau ba ne. Sai a yi tunanin cewa Allah ya taɓa jarabtar wani wanda ya fi shi da wata mata da ta fi mata shi rashin kirki. Kamar yadda shi wanda za a gani yanzu bai kai nagarta a zai Nuhu ko Lutu ba. Ba ka mata shi ma ba za ta kai iya shegen mata Annabi Nuhu ko Annabi Lutu. Domin su waɗannan sun halaka tare da halakakku da aka zo halakar da garuruwa ba su tsira ba. Kamar yadda Allah ya ce wa Annabi Nuhu illa mar'ataka ko banda matarka. La'aka ce wa Annabi Nuhu shi ma ya fice garin da ta daddare da ya zo fita har ya fita tare da ita ta koma ta ce ta yi mantuwa. Allah ya halaka da ita. Inna mu'idhum as-subh wato asubahi da Allah ya halaka da su. Saura waɗannan mata sun halaka a cikin halakakku ba su tuba ba har ƙarshen rayuwarsu. Amma kuma ga mazajensu mutanen kirki saura idan aka samu mutum da mace wato shi na kirki ita ba ta kirki ba to wannan wani abu ne da Allah yana iya. Kuma ana iya samun akasin haka kamar yadda za mu zo mu ji game da ainihin wato abu na gaban zamu ambata ita ce aya ta gaban zamu ambata ta wato matar a Fir'auna. Su waɗannan suna da gaske abinda za mu kalla a cikin aya da Allah ya ce kana ta zaka abdaini min ibadina salihin. Mun yi magana a kan fakana ta ku sai suka cutar da su wato cutarwar kamar yadda muka ji ba ta hanyar wai sun yi kwarkanci ko sun yi fasikanci ta mu'amala da wasu mazaje. Allah ya tsare annabawa daga a samu matar wani annabi ta aikata haka. Ko da waɗannan da suke ba masu kirki ba ba abin da suke miki. Allah mai kisa sarki ya ce wa qila sai aka ce musu udkhulun nara ku shiga wuta ma'addafiri tare da sauran ƴan wuta. Ana an kiyama za su zama cikin ƴan wuta. Daga nan kuma sai Allah ya ambata mana wata mata ita ma wadda Allah ya buga misalin ta aka san wancan misali da Allah ya ce wa daraballahu mathalan
lilladheena aamanu ra'ata fir'aun إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين.
الله رب العالمين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون كما الله يا رب المثالي كمؤمني كما شأن امرأة فرعون وتكتنشي إذ قال رب لي عندك بيتا في الجنة وتتكي الدعاء تنشي ويا الله gina mini gida a wajenka aljanna wa najjini min fir'auna wa amali ka tsiratar da ni daga fir'auna da mummunan aikinsa wa najjini min al-qawmi wal ka tsiratar da ni daga sauran al-qawmin bayi wannan mata ana ce da ita kamar ba cikin hadisi ana ce da ita Asiya bint Muraq ya ba cikin hadisi Bukhari da Muslim daga sahabi Abu Musa al-Ash'ari رضي الله عنه يتشي من ذلك صلى الله عليه وسلم يتشي كمود من الرجال كثير مزاد يوى تنشك معورش تنكي تنكو تنكبات على جرسا ولم يكمل من الرساء أما مات وتنشك معورش مسيئا كأف تيتشي إلا مريم إن بلد مريم عليه السلام وآسية بنت مزاحب فآسية إرجدا مزاحب وفو ما تذكر حولك كان صلى الله عليه وسلم يتشي وخديجة لكمار خديجة بنت قوية وإرجدا رضي الله عنها سنسيتش وفضل عائشة على سائر النساء كفضل السريد على سائر الطعام فلا عائشة أكن صورا مات kamun falalar wato asari shine hatan nama laraba su kamun falalan abinci wanda yake hatan nama akan sauran abinci a gurin baki a shahid da muke duba a ran shine wato Asiya matar Fir'aun wanda take ta kasance mace ce a gidan shi wannan lalataccen mutum Fir'aun kamar da aka sani wani kasurgumin kafiri ne wanda duniya ba ta gane irin shi kafiri ne na yankan shakku mai galabi da barna da zalunci da kisa da raina Allah babu wani fir'aun da yawa ya ma ta cewa a gina mishi dogon bene zai hau ya je ya yaki da Allah da Annabi Musa yake tare da shi ya taba cewa shi Allah ya taba cewa shi ne Allah madaukaki ba abin da bai ba ki irin wannan wannan da yake yi sai kuma Allah ya ikon sa yasa matar shi da yake tare da kita irin yadda waɗancan annabawa suke tare da mata marasa kirki shi kuma sai Allah ya sa matar shi kuma ta fahimci addini tana bin Allah tana tauhidi ba ta jiye masa gashi kuma Allah ya daura mishi jarabar santa sura ta baya tashi daga maganar mun ji a wani darasi da muka yi a baya game da mata a rayuwar Annabi Musa cewa wannan mata ita tace qurratu ayni li la taqturu wannan da ina fata ya zama hasken idaniyata karu kashe shi a sa'in yanfa'a ina fatan ya amfane mu aw natakhidahu walad kuma rike shi a matsayin da ya ta faɗi wannan Fir'auna bai iya cewa a azizi ba na riga na yi tunkunci a ta kashe yaya Fir'auna bai iya faɗin haka ba dole ne ya hakura ta riƙe Annabi Musa alaihi salam sai adaptin ɗinsa kuma daga baya ta miƙa shi zuwa wani kuwarsa don a shayar da shi sannan kuma aka ci gaba da biyan kuɗin shayarwa daga taskar gidan Fir'auna ga wannan aiki da ta yi wa musulunci wannan aiki da ta yi wa Annabi Musa da al'ummarsa ba karamin aiki ba ne shi ne amfanin a samu mutanen kirki a ko'ina ko da inda ake aikin da ba na kirki ba idan mai kirki ya zo mutumin kirki ya zo to zai rage barna ta rage yawan barna wanda wannan ragewa kuma ya zama sanadiyar samun nasara da musulunci a zamanin Annabi Musa mata ta tsauna ta zama sanadiyar tsira a Annabi Musa alaihi salam kirkinta ya zama sanadiyar tsira a Annabi Musa alaihi salam shine sai muke cewa kamar da muka fara a wacce a samu miji mutumin kirki
matar shi mara imani to a ga samu kuma mata ne imani miji kuma ga shi nan wani fitacce to ita ma tashi da cikin jarabawa ba yadda ta bai karama ba tashi da cikin jarabawa mummuna ko dai ta ci gaba da roƙon Allah tana ta addu'a Allah ya shirye shi Allah ya kawo mishi shari'a Allah ya buɗe zuciyar shi ya zama shiryayye ko kuma wato ta samu rauni mata su kan samu rauni a sanadiyar haka saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mar'atu ala dini khaliha mace tana bin addinin masoyinta wato mijinta mata da dama sun samu kansu a cikin hadarin addinin su ya lalace sanadiyar wato aure shi sa idan mutum ya neman aure aka ce a duba dinahu wa khuluquhu a duba addininsa da ɗabi'arsa kuma waɗannan su ne za su zama wato sanadiyar wannan mata ta samu kyakkyawan matsuguni a gidansa wannan shi ne saka wannan mata za ta fuskanci cin mutunci da jarabawa ta rashin kirki a gidansa saura ta dole a duba halayya da addini idan addinin shi ba yi da kyau addinin shi ba yi da nagarta su ba za a bashi aure wannan da gaskiya abin da yasa aka hana duk da aure mu'amala ne an hana mace musulma ta auri kafir kuma yadda Qur'ani ya nuna cewa idan da aka mu'mina kan bayi'atun famtai min Allahu alaihi to fa in alimtumuhunna mu'minatin sai Allah ya ce fala tarji'uhunna ila al-kuffar la hum yaquluna lahu wa la hum yahduna lahu idan kuka zama mu'minai to kar a bar su su kuma gun kafirai ba su cancance su ba su wata tace su to duk da mutum yake ya yarda namiji musulmi ya auri mace da kitabiya kirista ko take kamanniya amma ba a yarda mace musulma ta aure kirista ba a yarda ba sam ko da wasa in za ga mutane suna wannan kuskuren aikace musamman wata ƙabilu a ƙasar nan wanda suke ganin su da alibar su sun waye kansu ya waye su babu wata matsala ta bambancin addini irin ɗan uwan mu Yarbawa ko Nufawa ko mutane a ƙasashen Edo ko Nasarawa ko Kogi irin Ibra Igala da ire-iren waɗannan ƙabilun a cikinsu akwai irin wannan aure wanda ba a damu ba da addinin wanda za a in dai kawai ba cikin hasar namiji da kawai za a iya ba shi ma su hanka ji tara ba su ma suna yi da benue to duk wannan kuskure ne ba daidai ba ne a bari mace musulma ta auri kirista ba daidai ba ne zai lalata mata addinin ta kuma sannan komawa baya ne a gare ta to amma shi namiji musulmi yana yi auren mai kirista to amma muna magana a nan a kan bayan an riga an yi aure sai kuma aka same shi da wasu halaye marasa kyau musamman kuma bayan an riga an hayayyafa an yi zagayya to a nan dole sai an auna an ga menene zai zama maslaha ta wannan mace da kuma makomar iyalin ta da aka ta haifa da wannan mutum idan miji ya kasance mara kirki mara ɗabi'u wanda wani bai kula da sallah wani yana shan giya wani yana fasikanci wani yana cikin da su da haram wani yana duka ga shi ne halayya iri da banda mara sa kyau idan ka ce bari ta fita daga gidan ta bar ƴaƴanta a gidan suna da ƴaƴa ɗaya biyu uku wata har biyar har sama da haka bar kawai ta yi fushi ta tsallaka ƴaƴanta fita ta bar su to zai zama da cewa rayuwar ta shiga cikin gari fiye da in kina nan idan kina nan ma dole sai kin ci gaba da kokarin ya za ka yi ki kare ku kada wancan barna da rashin kirkin na mahaifinsu ya shafe su ina kuma ga in ba ki to da ka zo da ke mata sun auna wannan ko kuma ta ce bari ta tafi da ƴaƴan in kin tafi da su ba dole ki ya ɗaukar ɗawainiyar rayuwarsu ko da za ki ɗaukar ɗawainiyar rayuwarsu kina da ƙarfi ta talan arzikin da za ki iya ko kina da ƴan uwa da za su taimaka miki to suna iya tasowa kuma hakan ya shafi rayuwarsu ta fuskar daga baya a dinga musu tambari ana cewa ƴaƴan mace wanda kuma cikin al'umman mu yadda aka yi wa tambari da aka tsaye ta samu matsala a wajen aure da sauransu a ce ai yammaci wato mace ta goya kuma a sanadiyar rabuwar su nan da baban to a sanadiyar haka ne kuma sauran mutane za su ji labarin ai ga abin da yake sai a ce baban ta mashayi ne ai a sanadiyar haka ma suka rabu da uwa kai ka aure ta yammaci ai baban ta kaza ne amma idan kika hakura kika ci gaba da zama a ƙarƙashin igiya a aurensa kina ta neman abin da taimakon Allah kina ta addu'a Allah ya shirye shi kina ta kokarin tarbe ƴaƴanki wannan zai zama a ciki akwai rufa asiri ga shi mijin akwai rufa asiri ga ƴaƴan akwai rufa asiri ga ke kanki din da yake akwai damuwa irin daban-daban da take biyo baya amma duk wannan ya fi sauƙi shi ne a kafa bararai shi ne matsala ko cutarwa mai sauƙi a kan cutarwa cewa bari kawai a fata kowa ya shi ne abin da Allah ya buga mana misali nan ga muminai cewa Allah yana iya jarabtar mumini ya rayu da wanda ba mumini irinsa ba sababin miji ne ko mata ko maƙwabci ko ɗan uwa ko wani cikin dangi to me zai dinga yi sai ya ta'addu'a Allah ya ba shi lahira kuma da yake fitowa da addu'a cewa in qala rabbi ibn li indaka baitan fil janna sai ai amfani da wannan dama sai a nemi aljanna duk wahalar duniya da tashin hankalin ta lokaci ne kan kai da zarar ya wuce shikenan idan mutum ya samu aljanna zai ma manta cewa ya taɓa shan wata wahala a duniya zai manta dan sallar da ya ce za a samu wanda ya fi kowa shan wahala a rayuwar duniya sai a tsoma shi a aljanna tsomawa ɗaya sai a cire shi sannan sai a tambaye shi a ce ka taɓa tuna wata wahala da ta sha a duniya zalar sallar da ya sallar da ya ce wannan mutum ya ce ban taɓa tuna ba ban taɓa tuna wani wahala da ta sha a duniya tsomawa ɗaya aljanna zai mantar da mutum duk wahala a duniya da ya sha saboda haka ku kula da wannan idan mutum ya samu kanshi a tsakankanin mutane wanda dangantaka ta haɗa shi da su amma ba mutanen kirki ba ne abin da ya kamata sai ya dage wajen addu'ar Allah ya canza mishi mafi alkhairi shi ne babu mafi alkhairi kuma kamar aljanna za ka take a da tana cewa rabbi ibn li indaka baitan fil janna ya Allah ka gina mini gida a aljanna wa najjini min fir'auna wa amali ka tsira ta gari daga fir'auna da munanan ayyukansa wa najjini min alqawmi adh-dhalimi kuma ka tsira ta gari daga mutane wanda suke azzalimai wato sauran azzalimai da ke tare da fir'auna sahamana da qaruna da sauransu da sauran azzalimai da suke tare da shi idan haka sai ki dage wajen addu'a ki dage ki yi amfani da damar wajen ganin kuma yayin ki tarbiyya kin samu ƙarin nagarta da kusanci da Allah yake ɗaukaki kuma wannan shi ne ikhlasi da Allah ya jarabce ki da shi a rayuwa babu wata rayuwa wanda ba ta ɗauke da jarabawa ga ɗan adam dama ita duniya gidan jarabawa Allah ya kawo mu idan ya jarabta mu alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ya halicci mutuwa da rayuwa dan ya jarabta ku ya ga wane ne ya fi kyautata aiki kuma daga cikin hanyoyin jarabawa da ba akwai komawa ga Allah ta hanyar addu'a da haƙuri da halin jarabawa da kuma amfani da yanayin da ka samu kanka don yin abin da zai amfani ka da Allah ya ce wato ya ambata mana ya ce ka yana ne ba ayin وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون الله يضرب مثال المؤمنين وانا مثال المؤمنين اكي سوسك انفانيش اكرم فرعون امرأة فرعون كما ما تكر او الانتقال يا ايما تشي رب ابن لي عندك بيتا في الجنة يا وبنتي في الجنة من الجدا الجنة ونجني من فرعون وعمله فإذن لك فرعون دمونا نأيوكم سا ونجني من القوم الظالمين جعل الله يتشي مريم
ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين
a cikin wannan sura sai Allah ya kara da misalin wata mata yace wa Maryam ibn Maryam babula wa Maryam ibnat Imra da Maryam yar gidai Imra maiyar annabi Musa ke Isa alayhi salam wa Maryam ibnat Imra annabi ahsanat farja da Maryam yar gidai Imra wacce ta kiyaye farji fa nafakna fihi min ruhina sai muka hura iska daga ruhin mu a cikin al'auran da wa saddaqa bi kalimati rabbiha wa kutubihi kuma ta gaskata kalmomin ubangijinta da ainihin littafin sakul da fansa wa kana min al-qanitin ka kasance daga cikin bayin Allah masu masu bautawa al-qurun shi ne tsayuwa wajen bautar Allah wannan baiwa Allah za mu ga cewa ita Maryam an ambace ta da sunan wa Maryam ibnat Imran an ambace ta da sunan ta da sunan mahaifinta kamar yadda muka ambata a farko ita Maryam alaiha salam ita ce kadai a cikin duk matan nan aka ambata da sunan ta mun yi magana akan wannan fa'ida bari mu maimaita ta cewa ambatan ta da sunan ta ya saba wa dabi'a alqur'ani ba dan komai ba dan a cikin haka akwai kore akwai yin watsi da ƙaryar da Yahudawa suke su da Kiristoci cewa Maryam mata Allah ce alhalin Allah da ya riko da mace ko da ba sunanta a cikin ambatan sunanta kadai akwai raddi ga wannan domin Balarabe baya ambatan sunan matarsa ba wanda yake sanin sunan matarsa ko sunan ƴarsa a wajen gidansa sai a ce zauji ko imra'a shi ma akwai yanayin da ake faɗa haka ko ita ko tunda aka ambata sunanta karara wannan ta gaya yake nuna cewa ba matar kowa ba ce ballantana ake wai matar Allah ce ta Allahu amma ya kulu walikuna uluwan kabira Allah ya ɗaukaka ya yi nisa Allah ya ɗaukaka daga irin wannan zance da azzalai take faɗi dangantawa ga Allah wato abokiyar zama Allah ba ita bukata sai mai kafin sahibata wala wala Allah sai ya taɓa riƙo da abokiyar zama ko da ba ita Maryam ba za mu yi dogon bahasi a kan al'amarinta ba a nan sai za mu taƙaita a kan wannan aya idan muka zo bayan darasi na musamman za mu gayyato wasu ayoyi a wasu wurare wanda suka ba da labarinta da asalinta da haihuwar da kaiwa annabi Isa da irin abin da yake cikin haka na darussa insha Allah a wani darasi cikin darussa masu zuwa amma dai annabi Allah ya ce wa Maryama ibnata Imran wato adaki akan misalin da Allah ya buga wa mu'minai da ya buga musu wa daraballahu mathalan lillazina amanu ra'ata fir'auna to kuma sai kake cewa wa daraballahu mathalan lillazina amanu maryama ibnata imran Allah ya buga misali ga mu'minai game da sha'anin maryama a gidan imran wanda take wato ɗaya daga cikin salihan bayi mata shahararru a tarihi da Allah ya ambata wanda Allah ya ce allati ahsanat farja wacce ta tsare al'aurata yana daga cikin abin da yake bai wa mace daraja shi ta zama katangajiya tsararriya kar ta zama ballagaza kar ta zama mai shigewa maza kar ta zama mara kamewa Maryam ta cika wannan siffa da haka anan aka ambaci siffar a matsayin darajar da Allah ya bata allati ahsanat farja wannan abin sai ce Allah ya zaɓe ta dan ya nuna wata mu'jiza cikin mu'jizunsa ya nuna wata ɗaukaka da ainihin buwaya cikin buwaya shi ne da Allah ya sa ta ɗauki ciki ba tare da mu'amala da ɗa namiji ba ta ɗauki ciki ta hanyar Allah ya ɗauko mala'ika ya hura da iska iska ta shiga cikin al'aurata zuwa mahaifarta nan da nan kuma wannan iska ta juye zuwa halittar ɗa wanda ya girma kamar yadda kowane da ake girma a cikin mahaifa kuma aka haife shi ta hanyar naƙuda kamar yadda ake haifan ɗa da ɗabi'ar haihuwa shi ne annabi Isa alaihi salam wanda haka ya kawo wani wato labari da ake ambatawa a duniya wanda a sanadiyar haka wasu suka halaka mu kuma muna gode wa Allah da muka samu wato ɗaya daga cikin darussa na rayuwa game da haka a matsayin wani musulmi mun yarda da abin da Allah ya ambata mun yarda da abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada labari kuma muna daukan darsa daga al'amarin
مريم ما يتيا النبي عيسى وتمشي كنش عيسى عليه السلام عيسى وتروي لنا الله أكا أكا تيتيش باب أوري وبا تهني الزنبا تهني ونن وبوايا تسيكما دا الله ينونا ما ولا شيء شأن مريم لك أن بتع الجوا فنفخنا فيه من روحنا الله يسوى صدقت بكلمات ربها متجف يتكلم وبيجدلها ولا الله يستيع ولا ربنا مجد وتسأل نكرة عندما هي كلمات ربها فسمود درجة مريم أقول سورة بداني سنتها سمود درجة جنسو أقول سورة بداني سنة متعنى جنسو سورة آل إمران وكما سورة مريم عليها السلام سورة الله يا درجة سورة وانا عيتي جنال الله يتي وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين هذا مدى بسكنباي الله ما تستيوى في عبادة الله سيدنا مكرو إن شاء الله رامو جيزان شيء كما دا إتا أكيب أنش إن شاء الله رامو صلى الله عليه إن شاء الله صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.